a karo na uku a cikin awowi 48 wato kwanaki biyu kenan mukaddimin shugaban kasar Najeriya Fonseca Yemi Osinbajo yana ci gaba da tattaunawa ta gaggawa da hafsoshin soji na Najeriya a kokarin da ake yi na warware sabon matsalar da yaki da yan kungiyar Boko Haram yake fuskanta a arewa maso gabacin Najeriya inda aka ci gaba da sace mutane manyan jami'an gwamnati hadda manyan jami'ai na jami'ar Maiduguri a lokacin da suke gudanar da aikin binciken mai a yankin na Chadi. To ganin cewa har yanzu ba mu samu bayanin cewa za a sauke ko an soke waɗansu manyan sojojin ba ko kuma su za su aje aiki a sanadiyar wannan abun asha da ya faru, na tuntuɓi Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya domin in ji ƙarin haske akan muhimmancin ci gaba da gudanar da irin wannan taro na gaggawa a daidai wannan lokaci.
Wanda da yake cikin ƙasar nan ko yake lura da abin da ke gudana a Najeriya tabbas yana sane da irin waɗannan salo da wannan fitina ta 'yan ta'adda ta ɗauka a ƙasa. Abu ne da ya damu gwamnati ya kuma damu kowa da kowa wanda dole a san yadda za a yi wa abin makama. Makasudin wannan tarurruka shi ne gwamnati ta duba ta ga irin matakan da ake ɗauka sun yi daidaito da irin kalubale da yake fuskantar gwamnati, kuma akan hakan ake kuma na ganin gwamnati ta gamsu cewa lalle irin matakan da aka fara ɗauka za su kawo sauƙi wannan lamari da aka shiga ciki.
Wato a ƙasashen da suka ci gaba duk inda aka kai wa sojoji da al'ummar ƙasa samami sau da yawa irin haka kana ganin an yi wani gyara da garan balo ko ya kai ga saukewa na muhimman jami'an soji ko masu jami'an manya masu aji saboda kasawa da aka gani ta bayyana a wannan karo ne yasa ba ɗauki irin wannan matakin ba.
To ai ya dogara da me ake so a cimma, shin so ake yi kawai a kori mutane daga aiki ko kuma so ake a kasa musu sauƙi wannan lamari da ake ciki? Wannan mataki da shi ne rikon shugaban ƙasa Professor Osinbajo ya ɗauka na gaggawa shi ne komandojin nan na sojojin Najeriya su sake koma Maiduguri. Kai ka san cewa lokacin da shugaban Muhammadu Buhari ya hawo mulki buƙatarsa ta farko gare su shi ne su koma can su mai da hedkwata, kuma an ga amfanin haka. To watakila ganin nasarori da aka samu, ci gaba da aka samu a wannan yaƙi, watakila dukkan sun baje sun fashe an dawo nan Abuja. To an ga buƙatar ta taso dai a tura su hakan, shi yasa aka ce to duk su zaburu su koma can Maiduguri din suka fa hedkwata su a wurin.
Wato muhimmancin sauke mutum ko ya aje aiki da kansa shi ne domin ya baiwa wani dama shi ma ya gwada, kuma wanda zai karɓa ya san cewa shi ma in ya yi kasa irin wannan zai iya rasa aikinsa. Wannan shi yasa 'yan ƙasa wasu suke ganin cewa akwai muhimmancin a yi wannan girgiza daga saman soji ba wai canje-canje na ƙasan da aka ga an yi ba a yanzu kuma shi ma bai tasiri ba.
A ni ko za a canji ne a shugabanci ko ba za a yi wannan ya rage ga shi babban komanda na sojoji wanda ke shi ne shugaban ƙasa. Amma ni ganin yake gwamnati mai adalci ai sai a duba dalilan da suka kawo wannan sabon salo na wannan ta'addanci. Rundunar mayakan Najeriya sun nuna cewa akwai bambanci da irin wannan yaƙi na ta'addanci lokacin rani daga babu ciyayi babu bishiyoyi da za su ɓoye mutum. Muna cikin damuna yanzu wanda yake inda duk yake fili ne ana gani ka tsaya sai ka ga mil ɗaya mil biyu a gabanka, yanzu tsuro ya fi fito bishiyoyi sun yi ganye ciyawa ta fito sai a ɓuya a cikin waɗannan da suka yanzu idan damuna ta zo ta kawo wannan laifin komanda na soja ne dole irin waɗannan za a duba a ga cewa su waɗannan su ma suna da nasu tasiri, kuma kar a manta su kansu shugabannin sojojin nan duk gagarumar da suka samu nasara a 'yan watannin bayan nan tana da dangantaka da yanayi da ake ciki. Na tabbatar ma akwai lokacin da suke cin gaggawa suke fi abun nan su gama, kuma suka karɓe kan bisa ɗinnan kafin damunar ta faɗi don sun san illar da faɗuwan damuna za ta kawo a cikin yaƙi. Amma abin da nake so na tabbatar shi ne banda ya cewa su koma can su gudanar da yaƙi daga nan gwamnati duk wani abu da za ta yi na siyo sababbin makamai da tura sababbin ma'aikata da bunƙasa leƙe asiri da labaruka na sirri duka abin da ya kamata a gwamnati ta ce aje a yi shi yanzu. Muna fata kuma wannan abu zai tasiri za a samu sauki a cikin wani hali da aka samu kai a ciki.
Amma wani abun tashin hankali shi ne ana wannan duk da rakiyar da jami'an tsaro suke yi wa jami'an gwamnati ko kuma ma'aikata ko kuma matafiya kwanan baya ma an yi haka aka sace ko aka kwace mata wurin 20 da wani abu wannan ya dan ƙara nuna damuwa fa ga al'umma cewa saku-sakun ko rashin dacin ma da ya tsananta
duk abubuwan da suka fara a yan kwanakin da watannin nan bayan shi ya sa waɗannan sabbin matakai gwamnati ta ɗauka ina ganin in aka yi haƙuri za a ga amfaninsu na tabbatar wa masu saurare cewa ana wa fahimtar abubuwan da suke faruwa ba su gagari gwamnatin tarayya ba a ƙarƙashin shugabanci na rukun shugaban ƙasa na Najeriya dakarun sojojin nan komandojinsu ministan tsaro da na cikin gida duka wanda shugaban Buhari ya ajiye ne babu wani sabo da aka kawo wanda za a ce ko bai san aikin ba ne ko kuma bako ne a abin gwamnati ta yi shiri kuma za ta yi maganin wannan abu.
Malam Garba Shehu kenan kakaci a fadar gwamnati a tattauna da nai da shi a Abuja a daidai lokacin da muƙaddamin shugaban ƙasar Najeriya Yemi Osunbanjo yake ci gaba da ganawa da dakarun sojin na Najeriya dangane da matakan da ake ɗauka ko ya kamata a ɗauka domin a yaƙi ‘yan ƙungiyar Boko Haram ba tare da ƙaƙƙaftawa ba. Umar Faruk Musa, Amurka, a Abuja, Najeriya.